fi mai ainihin yin ruqa yana kare asirin da aka yi wa mutane ta hanyar alqur'ani to ya halatta ya koyi hanyoyi yadda ainihin ake yin sihiri din don in an kawo mishi ya san yaya aka yi wannan sihirin yaya za a yi a karya shi don sihiri din kamar yadda zamu zo mu bayani insha Allah iri iri ne ba iri ɗaya bane za a iya bullo maka ta inda baka akwai wanda za a binne shi akwai wanda za a watsar akwai wanda za a yi jikin tufafin mutum akwai wanda za a ba mutum ya ci akwai wanda za a yi jikin takalmin mutum wani jikin zobe wani jikin agogo wani a sa a man shafawa wani a turare wani kuma sai a yi wa matarka asiri ko a yi wa mijinki asiri wani kuma ma asirin aka tashi za a haɗa shi da abokinka ne kawai wanda aka san kullum gari ya waye za ku gaisa ana son a yi maka asiri ka tsiyace duk abin da ka samu ba zai albarka ba sai a yi asiri sai a hada da wani abokinka wanda an san kullum ka fito gari ya waye sai kun gaisa duk sa'an da ka gaisa da shi din nan da safe to duk abin da hannun nan naka ya taba a wannan wuni baki daya zaka neme shi ka rasa to a karkashin wannan ashe akwai buƙatar kenan wanda zai zama yana aikin kare asiri ya zama ya kware akan waɗannan al'amura din to shi yasa ake samun irin waɗannan da suka shiga cikin wannan harka da ka sai a ta kawo mara lafiya a ce ai an kai shi wurin wane ne ya rikita shi ya yi mishi karatu ya rikita shi ya rasa yadda zai ya kori aljanin ya rasa yadda zai ya kuma karya sihirin saboda haka wani sai ya ce a tafi wurin likita idan mutum yana tare da aljani jikin shi idan ya sha magani na likita ko magani na gargajiya ko aka yi mishi allura wata cuta kuma za ta biyo baya misali makonni biyu da suka wuce akwai yaro da aka dawo da shi wanda yake kamar yadda zan zo in bayani insha Allah a ƙarshe na irin sharuɗa da matakai da muke bi lokacin da suka zo da yaron muka yi mishi karatu muka ba da kasar na karatun Qur'ani muka ce a ji a cigaba da sa mishi muka ce amma lallai idan da layu da yaron yake da su duk sai an kama su an kona su da sauran sharuɗa waɗanda za mu zo mu bayani a kai waɗannan ainihin layu sai shi uban ya ce lallai su suna da layu amma ba za su kona layunsu ba don dama ba shi ya kawo shi ba nace to ba za mu iya lamince musu cewa yaron su zai samu sauki ba saboda wannan hanya ce qur'aniyya hanya ce ta yi wa mutum magani ta hanyar qur'ani qur'ani kuma yana ainihin inkari yana ana waɗannan layu da guru da makamantansu nace kuma babu mamaki daga yanzu dinnan an je an ci gaba da samu shi kasar zazzabi mai tsanani zai biyo baya amma a ji tsoron Allah a kona layun nan idan zazzabin nan ya biyo baya kada a kai shi wurin likita kada a bashi magani kada a yi mishi allura a dawo mana da shi mu sake zuwa mu yi mishi karatun alqur'ani to ganin cewa ba su ainihin kona waɗannan layu ba da jikin yaro ya zuge sai suka yi asibiti da shi suka je aka yi ta tsira wa yaro allura yaro jini yana ƙara tsotsewa ana yi mishi ƙarin jini ana ƙara duk aka yi ƙare-ƙare da za a iya haka kamar yadda nake faɗi wannan yaro da suka ga abu ya ki cinyewa daga asibiti sai suka dawo da shi da suka zo suka dawo da shi na ce ya aka yi suka ce sun kai shi asibiti ne an je an yi ta mishi ƙarin jini an ta mishi allurai na ce to da farko dai na ce kada a kai shi kuma layu ɗin nan kun ƙone su suka ce a'a na ce to na ce ina zuwa in je in dawo kafin dawo yaro ya mutu to da farko tukuna ko da zan yi magana akan waɗannan abubuwa daga ƙarshe insha Allah yanzu wannan laya ta yaro in tana da amfani mai amfanin ta tun daga shi cutar dai bata saki yaron ba kuma yaron ya mutu kuma yanzu da yaron ya mutu walaya za ta yi amfani ba shi aka yi ba ba sai mutum ya zo kana da layu to in kana da layu sai ka kone su laya sai ya kona laya laya baka san hadarinta bane hadarinta na farko manzon Allah ya ce shirka ce faka fadi ha sharran mun fahimci wannan hadari na biyu mutumin duk da yake da laya babu yadda za a iya karya mishi asiri ta hanyar karatun alqur'ani mutumin duk da yake da laya malam da Allah ka yi hakuri mutumin duk da yake da laya babu yadda za a yi ko an fara mishi karatu aljani ya doke shi ba zai magana ba sai ta kakari nan sai dai ya gaji da kakarin shi ya tashi amma aljanin ba zai magana ba kuma ba zai sake shi ba idan asiri ne kuma ba zai kare ba tushe san an ce maka laya ba kyau ka ce wai za a yi maka izala ba izala ba ce addinin musulunci ne yake laya babu kyau layan nan ta alqur'ani ce ko ko laya ce wanda aka hada da tsafe-tsafe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace inna tama'im yace dukkan laya a can wajen ruqa an samu hadisai da suka halatta wani nau'i na ruqa amma nau'i na laya babu wani hadisi da aka samu ya halatta. Layan nan ta alqur'ani ce ko ta addu'o'i ce, baki ɗaya babu wani hadisi da ya keɓanta haka. Don haka al'amru ala itlaqihi, al'amarin yana nan kamar yadda manzo Allah ya sake shi kai tsaye cewa laya ɗin shirka ce. Cewa malam wani ya ce la ba'asa a'a, maganar malam wani Allah ya gafarta mishi, amma maganar annabi ita ce a bar ɗauka sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka a taƙaice dai, bai halatta ba a koyi ainihin sihiri, saboda kafirci ne. Sai dai kamar yadda ne bayani ga wanda matsalar karyawa wani asiri ɗin ta kama, to wanda ya zama mishi larura ne na wajen ainihin cikon aikin shi, to ya halatta. Wannan a taƙaice kenan. Sannan sai bayani dangane da bambanci tsakanin sihiri da karama da mu'jiza, saboda waɗannan abubuwa suna rikidewa, wasu sukan kasa bambance su. Sihiri dai shi ne mun yi bayanin shi, wata hanya ce da bokaye ko 'yan dabo za su haɗa kai da aljanu wajen ainihin yin wasu su dabaru, ko wajen cutar da wani ɗan adam ko makamancin haka. Wannan ainihin kafirci ne. Karama kuwa tana faruwa ne ga wani bawa daga cikin bayin Allah wanda yake bin alqur'ani da sunna, kuma tana faruwa ne ba tare da shi kanshi ya bugi kirjin cewa za ta faru ba, sai dai ga abin ya faru kawai. Wannan shi ake kira karama. Shi yasa idan mutum waliyi ne na gaskiya, ba cewa zai nifa zan iya sa iska ta ɗauke ni ta kai ni Makka, ko zan iya sa hadari ya zubo da ruwa, wannan ba karama ba ce. Duk sanda aka ga mutum yana haka, wannan sihiri ne yake. Idan ba sihiri yake ba, wasu ainihin shaidanun aljanu suka daure mishi jinki. Amma karama babu tahaddi a cikinta, babu ka bugi kirji ka ce kaza zai faru kuma ya faru. Wannan shi ne abin da za mu zo mu magana na mu'jiza. Mu'jizar annabawa kenan. Annabi ne zai bugi kirji ya ce kaza zai faru, ko kuma a ce mishi in kai annabin Allah ne kaza ya faru mana, sai ya tashi ya roki Allah, ko kuma nan take sai Allah ya saukar da wannan abu ya faru. To wannan mu'jiza kenan ga annabi. Ga wanda yake bawan Allah mai bin Allah, in ya faru haka shi kuma sai a ce ya zama ainihin karama, amma ba bugun kirji zai ba. Abin zai faru ne kawai ittifaqan, sai ainihin al'amarin ya faru shikenan, ba tare da ya nemi wannan abu ya faru ba, sai a ce wannan ya zama karama. To amma in aka ganshi cewa ba bawan Allah bane, fasiki ne wanda yake saban Allah, kuma ba sihiri yake ba, aga irin waɗannan abubuwa sun faru a hannun shi, wannan kuma shaidanu ne suke agaza mishi haka take faruwa, shi kuma wannan sai ainihin a ce istidraji ne Allah yake mishi, ma'ana Allah ya saka mishi ta lalarye ta wannan ainihin zurfi cikin kafircin shi ne dan ya kama shi daidai. A ƙarƙashin wannan shi yasa na taho da wannan littafi Kitabul Bayan. Wannan littafi na al-Imam al-Baqilani ne yana bayani akan bambanci tsakanin sihiri da mu'jiza da karama da kuma rufa'ido da bokanci da makamantan waɗannan abubuwa. Duk baki ɗaya wannan malami ya tattauna waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya, ya ce kaza shi ne kaza, ga bambancin kaza da kaza. Rashin iya bambance waɗannan abubuwa ɗin shi ya haddasawa da mutanenmu suka zo an ce ana magana da aljani, sai ce bokanci ne, saboda bai san mu'jiza ba, bai san karama ba, bai san isti'ana ba, bai san istidraji ba, sa'annan kuma bai san abin da ake kira bokanci ba ko sihiri. Rashin sanin waɗannan abubuwan baki ɗaya shi yasa sai suka zo suka ainihin cuɗa hanya ta alqur'ani da hanya ta shirka, suka ce duk baki ɗaya bokanci ne. To shi yasa makon da ya wuce na kawo mana misalan abubuwan da zaka bi ka gane cewa wane boka ne, ba malami ne na magani da alqur'ani ba. Duk sanda ka je wurin mutum neman magani, yace ya sunanka, ya sunan mahaifiyarka, wannan boka ne, kar kai mu'amala da shi. Duk sanda ka je neman magani wurin mutum ya baka laya, boka ne. Duk sanda ka je wurin wani mutum neman magani ya dauko wani hatimi ya baka, yace a je a binne, ko ya baka yace a rinka rubutawa a sha, duk waɗannan bokaye ne. Ko ya baka wani garin magani yace a rinka zubawa a wuta ana yin turare, duk waɗannan baki ɗaya bokanci ne a cikin addinin Musulunci. Ta iya yiwuwa kai mamaki, yaya kuma a je a bada hatimi a rubuta kaza a rubuta kaza? Duk waɗannan hatimai mun kawo tarihin su, asalin su daga ainihin shaidanun aljanu suke, waɗanda suka kaga suka danganta su ga Annabi Sulaiman, ya ce hatimin Annabi Sulaiman, hatimin kaza, hatimin kaza. Duk waɗannan abubuwan kafirci ne, ba addinin Musulunci ba. Amma saboda baka san addinin Musulunci ba, baka kuma san kafirci ba, ba za ka iya bambancewa ba, sai ka ji abin da kai kana ganin wannan Musulunci ne 100% kuma an ce wannan kafirci ne. Allah ya kiyaye. To wannan kenan. Bayan wannan sai kuma bayani wanda muka alƙawaranta tun makonni biyu da suka gabata, cewa za mu bayyana nau'o'i na ainihin sihiri ɗin, wanda yake kusan wannan da shi ne za mu rufe ita wannan muhabara tamu insha Allahu ta'ala. nau'o'i na sihiri, kamar ainihin yadda na yi bayani a cikin farkon shimfiɗar da na fara cewa za mu magana akan nau'i 9 ko kuma zuwa 10 ko 11. Da farko akwai nau'in sihiri wanda ake kira sihiru tafriq. Sihiru tafriq ma'ana a yi wa mutum asiri don a raba shi tsakanin shi da wani masoyin shi ko dan uwan shi, gwargwado yadda zamu zo mu bayani wajen nau'o'i na wannan sihiru tafriq. Allah madaukakin sarki ya tabbata mana da cewa sihiru tafriq din gaskiya ne, wannan ya tabbata ainihin a cikin Al-Qur'ani, inda Allah madaukakin sarki ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق wala bi sama sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wannan aya tana nan a cikin suratul baqara a aya ta 102. Wannan aya makonnin da so gabata mun fassara ta, ash-shahid a cikin ta shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, ma'ana ba a saukar da wasu mala'iku ba waɗanda suka rinka koyar da sihiri, balle ma su koyar da irin sihirin da zai sa ainihin a raba mutum da matar shi. Ashe akwai nau'in sihirin da akan yi don ainihin a raba mutum da matar shi, to wannan shi ake kira sihiru tafriq. Qur'ani abin da yake kenan game da wannan nau'i na sihiri. Akwai hadisi sahihi kuma a cikin sahihi Muslim a cikin kitabus salam wanda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Jabir ya ba mu labari, annabi ya ce kullun gari ya waye Iblis yana da ainihin runduna, yana da kuma gado a kan teku, sai zauna a kan wannan gado nashi na sarauta, sai kirayi waɗannan ainihin runduna tashi, ya ce yau duk wanda ya je wani aiki na bajinta to zan ƙara mishi girma kuma zan ɗaukaka darajar shi. Sai su fita in gari ya waye kenan. Idan yamma tayi kowa zai zo ya kawo sakamakon aikin shi da ya je yayi mummuna. Wannan ya ce tunda na haɗu da wani da wance ban gushe tsakanin su ba sai da na sa ainihin suka yi zina, sai ce tashi ka ba mu wuri ba kai komai ba za su tuba Allah ya yafe musu. Wannan ya ce da na tasawa na gaba sai da na ga ya ci dukiyar haram, sai ce tashi ka ba mu wuri in Allah ya nufe shi da ya tuba sai ya tuba kuma ya mayar kuma Allah ya yafe mishi. Kowanne ya kawo mugun aikin da ya sai Iblis ya gwasale shi, sai wannan ya zo ya ce ni ko da na shiga gidan wane da wance ban gushe ba sai da na ga cewa ina ta ainihin hada su fada, ina ta hada su fada har sai da ya kai ga ya sake ta. Sai Iblis ya ce anta kai ne, ma'ana kai ne ka cancanta da ai maka ainihin karin girma din. Haka ce sai rungume shi ya ainihin sumbance shi, sai ainihin daura mishi rawani na karin girma. To wannan ainihin hadisi yana tabbatar mana da cewa ashe akwai sihiri na tafriq din, akwai sihirin da ainihin aljani yakan ainihin shi da kanshi ya raba tsakanin wane da wance ko kuma wani ya sa shi ta hanyar sihiri. Bayan mun ji cewa wannan ya tabbata cikin Qur'ani da Sunna cewa gaskiya ne haka yakan faru, sai bayani akan nau'o'in shi irin wannan sihiri din. Na farko akwai at-tafriq bainar rajuli wa ummihi, akan yi wa mutum asiri dan a raba shi tsakanin shi da uwar shi ya zama ganin ta ma baya son yayi. Sai kuma at-tafriq bainar rajuli wa abihi, akan wa mutum asiri dan a raba shi ainihin da uban shi. Sai at-tafriq bainar rajuli wa akhi, akan wa mutum asiri dan a raba shi tsakanin shi da dan uwan shi. Sai kuma at-tafriq bainar rajuli wa sadiqihi, akan kuma ya asiri dan araba mutum tsakanin shi da abokin shi. Sai at-tafriq bainar rajuli wa sharikihi fi tijara aw ghayriha, wani akan yi mishi asiri araba shi da mutumin da suke hudda kasuwanci ko mutumin da suke aiki office tare ko wani abu makamancin haka. Sai kuma at-tafriq bainar rajuli wa zawjatihi, akan kuma yi wa mutum asiri dan araba shi da ainihin matar shi. Wa hadha an-naw'u akthuruha wa aktharuha intishara, wannan nau'in shine yafi ainihin yawa kuma shi yafi hadari kuma shi ne ya fi yaduwa ainihin a cikin mutane. A yi wa mutum asiri don a ga cewa an raba shi da matar shi, tare da cewa waɗancan nau'ukan duk sukan faru. A yi maka asiri don a ainihin raba ka da wurin aikinka, wurin aikinka ne kana so kiri-kiri amma sai a zo fujatan sai a maka asiri, rana ɗaya sai ka ji cewa daidai da sunan wannan ma'aikatar baka son ka ji, zaman ofis ɗin kuma kana zama sai ka ji yada ne ka nan da nan sai ka rubuta cewa kai za ka bar aiki. To duk haka tana faruwa. To wata hanya za mu bi mu gane cewa wane ɗin nan an yi mishi asiri ne don araba shi da matar shi, ko wancan an yi mata asiri ne don ainihin araba ta da mijinta? To akwai hanyoyi waɗanda za mu gane haka. Hanya ta farko shi ne nan take a ga halin da mutum yake ciki ya canza daga kaunar wannan mata da yake ya koma yana kin ta kiyayya ta inna naha, ko kuma daga san da ita take mishi aga ta juye tana ainihin kin shi kiyayya wadda take babu ainihin abin kwatance game da ita. Hanya ta farko kenan, suna zaune zaman lafiya. Rana ɗaya kawai sai aka ga wata irin kiyayya ta taso wa ɗaya daga cikinsu, to sai a ce akwai sihiru tafriq a tsakaninsu. Na biyu kuma sai ainihin yawan kai karan juna, nan da nan ya ce an yi mishi kaza, wannan nan da nan ya ce an yi mishi kaza. Na uku sai kuma rashin karban hamzari, duk abin da ya mata in ya kawo mata uzuri ba za ta karba ba, duk abin da ta yi mishi in ta kawo mishi uzuri ba zai karba ba, dole kawai sai dai ta dauka akan cewa shi fa mai laifi ne, dole kawai sai dai shi ainihin ta dauka ya dauka akan cewa ita mai laifi ce. Sannan abin da bai kai ya kawo ba sai ya ainihin hada tsakaninsu, abin da bai kai su fada ba sai su fada mummunan fada. Sannan sai ya zama shi namijin sai ya rinka ganin matar shi da mummunan ainihin sifa, ko kuma ainihin ita matar ta rinka ganin mijinta da mummunan sifa. A hakikanin gaskiya ko da matar shi tana da kyau sai ya rinka ganin ta da muni, ko da mijinta yana da kyau sai ta rinka ganin shi da muni, wanda a kashin gaskiya shedanin da aka wakilta wajen wannan sihiri shine yake zuwa ya muna na fuskar ainihin matar, sai shi mijin ya rinka ganin ta da wani irin muni, yana ganin ta ainihin ba ta da kyau, ba ta da sifa, duk adanta da wani abu nata, sai ga cewa ba ta cancanci da ta zama matar shi ba. Dan me? Dan ya ga ya raba ainihin tsakaninsu. Allah ya kiyaye. To haka kuma matar sai ainihin ai mata asiri, wani lokacin sai ta rinka ganin mijinta a surar wata dabba mai ban tsoro. Mijin yana shigowa ɗakin ko gidan, wata ma sai ta saka ihu, zaki za ta gani kawai. Shi kuma yana shiga ɗakin sai ga kura bai ga matar ba. Irin wannan shine sai a rasa yadda za a yi, nan da nan sai a ce an raba aure. Waɗannan abubuwan suna faruwa ne kamar yadda zan zo in yi cikakken bayani, wasu 'yan matan su suke jawo kansu. Ke ɗaya kin san mutum ɗaya za ki aura, amma samarin ki goma. Wannan ya zo ki karɓi kuɗin shi ki je ki sai ci bari kallo, wannan ya zo ki sai kafi kallo, duk ki tara. Tana ta manna ta ci kuɗin mutane. To ba dukkan mutanen nan ne ke da imani da Allah ba, wani wallahi ba Allah ya isa zai miki ba, wani sai sheka wurin boka ana daura aure, yana zuwa shikenan sai mata asiri sai ce aje a zauna gidan mijin mu gani. Tana zuwa shikenan, mai gida ango ya shigo ana munna, duk an gama fati jama'a sun watse, ba zai mu ga shigantaka ba, dan tsiya an ce in kun yi aure ga yadda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ranar farko din nan ka sa ta ce alwala, kai ma kai alwala, ka zo da wani abu wanda yake na ci nono ko madara ko nama ko wani abu haka, sai ka zo da shi sai ka sa ta sai ta ainihin tsaya a bayanka, sai ku yi ainihin zaujaini, kai ainihin sallah raka'a biyu ta jika a baya, sai dai idan ita tana haila sai kai wannan sallah, sai ka juro ka wa'azantar da ita, ka dafa goshinta, kai mata addu'a, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma jabalta wa khaira ma jabaltaha alaiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaiha. Haka ya Allah ina roƙonka duk alherin da wannan ya tazo da shi ka hada ni da shi, ya Allah ina roƙonka tsare ni daga sharrin da wannan ya tazo da shi, addu'o'i makamantan haka. Sannan kai mata nasihohi na zaman aure, sannan wannan abu da kazo da shi ka fara dauka ka ci, sannan ka sa ta ta ci, ba kawai ka ce ta ci ba, ba su san addini ba sai ta dauka asiri kai mata, sai kai ka fara ci, haka annabi yayi, sai ka fara ci sannan sai ka bata sai ta ci. In aka zo saduwa Allah bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana, idan aka gama saduwa din nan a zo ainihin ayi wanka ayi duk abin da addini yace, a'a ana daura aure shikenan sai a tafi GRA, sai aje sai a kama wuri ayi party, ayi party a hole, a sa a video, a sa a gidan talabijin, wasu saboda mukami fa wai a gidan talabijin ake zuwa a sai fili a sa musu sha'anin su na aure, sai duk an gama wannan baki daya, shi kuma wancan mugun saurayi yana nan yayi targetin ɗinku ku gama inna rabbaka la bil mirsad, duk ku gama baki daya, yana ne yana dakatawa ba dai taro zai watse ba, ai za a koma ko daga kai sai ita karfe 1 dare kana shiga daki sai ta saka kururuwa lafiya ta ga zaki, shine sihiru tafriq, duk yadda za ta yi in ta ganka kai gudu take, ba ta san ku hadu, ba ta san ta ji muryarka ba, shikenan dole a kashe aure, duk 50 da miliyan kaza da ka kashe sun kai asarar su. Sai shi yasa ƴan mata sai ku ji wannan da kyau, mabiyancin abin da yake faruwa kenan. Idan bai samu nasara ba wannan shedani wajen wannan tafriq, wajen ya raba su, to sai ya zo sai ya saka mata rab, kamar yadda za mu zo mu bayani. Mijin yana zuwa zai sadu da ita, sai ta faru da ɗaya daga cikin ainihin rabt wanda za mu yi bayani, ko ya ji farji ya toshe, ko kuma ya ji ta kamar tsohuwar mace, ko kuma ya ji ta ainihin gatanan, wato gaba ɗaya ta kiyadda ainihin ya sadu da ita, ko kuma ya zo yana saduwa da ita ɗin yana saka azzakarin cikin farjinta, yana saka sai maniyyar fita suratul qadar, ko kuma ita gaba ɗaya sai ta zama gatanan kamar tsumma ba ta da wani karsashi. Haka shikenan duk aikin kuɗin da kika cine, ki bari kallo dai ga su ne muke kyalli a ɗaki, amma kuma za ki zauna lafiya a gidan miji ba shikenan ba? Allah ya kiyaye. Don haka sai a ji tsoron Allah ya kiyaye waɗannan abubuwan. Amma kowanne saurayi ya zo a karɓe kuɗin shi, a karɓe kuɗin shi, in ya zo kawai in kin san bai miki ba, kawai shikenan kaka sake zuwa. Amma wata sai ke samari 30 fa, wasu a ce ai farin jini ne, ai mu jininmu na da farin shikenan, jininku zai ƙanshi ne. To sannan yana daga cikin alamomin da ake gane mace ta faru ta kamu ko namiji ya kamu da irin wannan sihiri ɗin, ya zama duk aikin da ɗaya cikin ma'aurata biyu ya yi sai wannan ya ga munin aikin. Shara idan ya zo ya same ta tana share gidan sai ya zazzage ta. Duk abin da ya samu sani ko karatun Qur'ani ya samu ko sallah take sai ya ji haushinta. To wannan alama ce ta cewa tana fama da irin wannan ainihin larura. Haka kuma kyamatar haduwa a wuri daya, ya zama gaba ɗaya ba ta son su zauna wuri ɗaya, tana ganin shi sai ta tashi ta bar wurin, ko yana ganin ta tashi ta bar wurin. To waɗannan a taƙaice alamomin da za a iya gane mace ta ainihin samu irin wannan sihiri kenan. To wai ma yaya ne irin wannan asirin yake faruwa tukuna? Tare da cewa kamar yadda muka yi bayanin makon da ya gabata, ba za mu bayyana hakikanin yadda ake waɗannan abubuwa ba saboda akwai masu raunin imani, sai dai mu kawo wasu hanyoyi na ishara yadda yake za ka fahimci abin da ake nufi. Duk sa'an da wani mugun mutum ya samu kiyayya a cikin zuciyar shi game da zaman da wance da wane suke na aure, shikenan sai ya sheka da gudu sai ya tafi wurin boka ko ya tafi wurin ɗan sihiri. Yana zuwa wurin wannan boka, sai ainihin wannan boka ya nemi da cewa a bashi sunan uwar wannan ya da sunanta. Akwai sirrin da yasa ba sa tambayar sunan uba, wani sirri ne wannan wanda ya sani alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wani sirri ne boka ba zai tambayi sunan uban wanda za a yi wa asiri ba. Dalili saboda wai ta iya yiwuwa ba uban shi ne na hakika ba, in ba jinin shi ba ne, in an hada sunan da shi asirin ba zai kama ba. Amma uwarka dai uwarka ce tabbas, ko da ubanka ba shi ne na gari ba. To saboda haka sai a ɗauki sunan uwa sai a ainihin bayi, sai a ɗauki sunan ya sai a bashi. Shikenan sai ya zo sai ya hada wannan sihiri, sai nema a kawo gashin wannan mace, ko a kawo ainihin zaninta, ko takalminta, ko ɗankwalinta, ko wani abu, sai ainihin wannan sihiri a kai. To yaya suke yi? Yadda suke shi ne sai a zo a ce, da Allah wance ki ba mu alal riga ki za a ɗinka irinta. Sai ki ɗinka minna, ke ma kina da wata riga wadda ana son ma a kwafi kwafi right ɗinki. To daga haka shikenan sai a je sai a haɗa ainihin wannan asiri, ba zai kankara wannan asiri ba. Tana sawa shikenan, ya dai tabbata cewa wannan tufafi ta taɓa sa shi. To shikenan ta taɓa sawa, shikenan ana zuwa ainihin da guminta sai a zo sai a yi wannan asiri. Idan ba a samu damar samun wannan tufafi ba, shikenan sai a zo a yi wannan asiri a cikin ruwa, sai a je a zubar akan hanya, tana ƙetarawa shikenan sai ta kamu da sihirin. Abu na farko da za ta fara ji shine ciwon kai, ciwon kafa, ciwon kirji, ciwon baya, munanan mafarkai, shikenan ta kamu da wannan asirin kenan. To wani aljanin zai dade yana bin ainihin matar ko namijin da aka sa ya shiga jikin shi ya kasa, saboda me? Saboda yana kula da ainihin zikirori waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su. To sai ya dade yana nan yana harin shi, yana nan yana bin shi a baya, yana nan yana bin shi a baya, sai ya shiga ɗayan halaye hudu sai ya tashi. Shine so da dama Bahaushe sai an bata mutun rai sai ya ce wai an batawa na rai ya hau bori, ba bori ya hau ba. Yana da aljani ne da can ya kasa shigar shi, amma yana shiga ɗayan waɗannan halaye guda hudu, tsananin ɓacin rai, sai firgici ko tsoro, sai kuma ainihin sha'awa, haka kuma gafala game da addinin Allah. Yana shiga ɗayan waɗannan halaye, in asiri aka yi mishi sai ya samu shiga, idan aljani ne ke neman ya shige shi sai ya shige shi. To shine da an ɓata wa mutum rai, daga lokacin ne sai a nemi yadda za a yi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ko kuma idan ba a samu damar a yi a watsar a hanya ƙetara ba, sai a yi mishi abinci ya ci, ko a yi mishi abin sha ya sha, ko kuma ainihin a yi mishi a cikin turare, ko a sanya mishi a cikin man shafawa, duk san da ya shafa shi kenan so ɗayan nan ya isar, ko ya wanke shi kenan ya riga ya kama shi. Idan duk haka ba ta yiwu ba, sai a yi wannan asiri, sai a je a binne a gidansu. Galiban akan nemi asalin gidan da aka haife shi. Wannan yana faruwa ne ga ƙwararren ɗan sihiri. In aka samu ƙwararren mai sihiri, ba zai ce ka je ka binne asiri ko ina ba, sai ya ce ka binciki gidan da aka haifi wannan mutumin, ko da a wani gari ne, sai a je a samu gidan da aka haife shi, sai a je a haka sai a binne. To yana da wahala a karya wannan asirin, sai dai a karya shi ta hanyar karatun Alƙur'ani. Amma bokaye ƴan uwansu irin wannan asirin bai karyuwa a wurinsu. Allah ya shiryar da mu. To wannan takaitaccen bayani kenan dangane da ainihin abin da ya shafi shi sihirut tafriq. Sai kuma kashi na biyu, shi kuma shine sihirul mahabba, abinda ainihin Bahaushe yake cewa wance ta shanya wani a malamai, ta je ta mishi asiri ta shanye shi, ita kadai yake so. Wannan ainihin Larabawa suna kiran shi da sihirul mahabba, haka malaman aqida ke kiran shi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da attiwala a cikin hadisi wanda muka yi bayani a dazu, hadisin da al-Imam Ahmad da Abu Dauda da Ibn Majah da Hakim su suka ruwaito wannan hadisi, kuma sahihi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake innar ruqa wattama'ima wattiwala shirkun. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ar-ruqa tawaida da ake irin ta jahiliya, da kuma layu, da kuma mace ta wa miji asiri, ko miji ya wa mace asiri, wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake duk waɗannan abubuwa kafirci ne. To waɗannan alamomi ne ake gane cewa mace ta ainihin wato yi wa mijinta asiri ya zama ita kadai yake so. Alamomin akwai akalla guda 5 zuwa 6. Alama ta farko, za a ga ya ainihin wato saka wata irin soyayya a cikin zuciyar shi game da ita, soyayyar da yake ta wuce ainihin iyaka, matukar soyayya wadda yake soyayyar ta wuce iyaka, baya iya hakuri sai ya ganta, sai ya yi magana da ita, sannan hankalin shi ya kwanta. Sannan alama ta biyu shine yawan son jima'i da ita, da safe yana son ya jima'i da ita, da rana haka, da daddare haka, ya kosa kullum ya zama ainihin ya zo dakinta. Haka kuma ya zama baya iya hakuri game da ita, baya yadda ta wata tafiya wadda za ta iya kwana 7, balle ta wata 1 ko makamantan haka. Yana office ya dawo ya ganta, yana kasuwa ya dawo ya ganta, haka makamantan al'amura irin waɗannan. Sai kuma ya zama duk tashin hankalin da ya shiga ciki yana ganin ta, sai ya ji hankalin shi ya kwanta. Sai kuma yi mata fa'a wadda yake ta wuce iyaka, kawai ya rufe idan shi, duk abin da tace sai yayi. Irin wannan alamomi na daga cikin alamomin da suke nuna cewa ainihin mutum ya kamu da irin wannan sihiri da matar shi ta yi mishi. Sai alama ta shida shine ya zama yana da matukar kishi a kanta, dan abu kadan yana da matukar sa ido a kanta, da kishi, yana matukar kishinta. Waɗannan su ne alamomin da ake gane mutum ya kamu da ainihin sihirul mahabba, ma'ana matar shi ta yi mishi asiri dan ya zama yana santa. To irin ainihin wannan sihiri galibi abin da yake kawo shi shine, na farko mace ta ga cewa mijin nan nata soyayya da yake mata soyayya tana ƙasa, ko kuma ta ga cewa a yanzu yana kokarin yayi aure, wannan yakan ainihin sanya mace ainihin ta kokarin tace za ta ainihin yiwa mijinta irin wannan asirin, ko kuma yawan rikici tsakanin su, ko kuma tana yawan kwadayin dukiyar shi, tana son lalle ta zauna da shi, me yiwuwa ya riga ta mutuwa dan ta gaje shi. To irin wannan sai ta mishi asiri dan ya zama karfi da yaji, ya so ta kuma ya zauna da ita. To amma so da dama akan samu kuma abin yakan juye ya zama akasin yadda ainihin ita matar take nishi. Wannan yana faruwa ne saboda jahilcin su bokayen da 'yan sihirin game da hakikanin yadda ainihin ake sihirin. Abin da nake nufi shine anan, soyayyan nan da take so ya zama ita kadai yake so, to akan samu akasin haka. Wani lokacin wani dan sihirin idan bai kware ba, in ta je mata asirin, sai mata asiri akan ya mashi asiri akan ya ki dukkanin mata ya so ta, sai ya sababar da bai san uwar shi, bai san yar shi, bai san kanwar shi, duk inda ya mace take gaba ɗaya baya santa, sai ita kadai yake so. To wannan da sauki ma'ana da sauki gare ta. Wani abun ma akan samu wani lokacin sai ainihin dan sihirin saboda rashin kwarewar shi sai mata asiri ga mijin nata, sai zama har ita ma sai ta waye gari ba ya santa. To dama aka ce za ka gina ramin mugunta sai ka gina daidai ƙaurinka. Wata ta yi irin haka, kamar yadda na faɗi makonni da suka gabata, ta je aka yi mata asiri ɗin, sai zama har ita ɗin kanta mijin baya ƙaunarta. To ta dawo ta gaya wannan boka ya gyara wannan abu, ya zama ita yana son ta, sauran mata ne bai so, sai ta samu ana jana'izar shi. Shikenan an kwari ɓaku. Allah ya jire da mu. A gara wa kallawa. To wani lokacin kuma sai zama matar ta je sai ta yi mijin nata asiri kuma sai kamu da rashin lafiya. Akwai wadda ta yi wa mijinta irin haka sai da rashin lafiya har tsawon shekaru uku. Allah ya kiyaye. Irin wannan ainihin ba daidai bane mata su rinƙa yi. A nan ne sai mu jawo hankalinsu da cewa da ki tsaya kina irin wannan sihirin, gwamma ki ɗauki mataki na yin as-sihrul halal. Akwai wanda ya halatta. Wanne ne ya halatta? Ba sihiri ne na bokaye da 'yan tsubu ba, a'a shi ne ado da kyakkyawan girki da iya magana. Duk sanda kika siffanci da waɗannan abubuwa guda uku, yana da wahala ai miki kishiya, in ba dama can Allah ya kaddara shi kenan sai kin zauna da kishiya. Ki rinka fesa ado. Ita mace ba wai wani abu bane, a'a in dai za ta kawo ta 'yan makale-makale, ta 'yan shafe-shafe, ta sabunta ko tsohuwa ce sai ga ta fito ras. Amma duk yadda ta kai da ƙuruciyarta, za ta zauna da zanin da take shiga kicin, jiki na warin hammata, komai babu kyau gaba ɗaya, shikenan sai ga baka sha'awar zaman gidan. Sai ki zo kina zargin mijinki cewa budurwar shi ta yi mishi asiri, kuma ke kike mishi wannan kazanta ita ce asirin, ke kike kore shi daga gidan. Ka zo ka kwanta kusa da mace, gado yana warin fitsari, hammata tana wari, zani yana kaurin albasa, komai babu daɗi a gida, yaushe za ka zauna da Allah? Saboda Allah, innama ta'irukum ala anfusikum. Ku kuke jawo kanku bala'i sai ku ce wai budurwa wai ta zo kina faɗa da 'yan mutane a waje, wai budurwar shi ce ta mishi asiri, kuma ke kika yi. Amma kin share ɗaki, kin yi miya mai daɗi, kin yi ado, duk wannan karkata kallabi da kuke haka in zaki fita, mijinki ya kamata kewa huwa ahaqqu bihi. To amma wallahi al'azimi, wani bai taɓa ganin matar shi ba da siffa mai kyau sai ranar da za ta fita biki. Ka kashe kuɗi naira 1000 kaza, ka siyo atamfa, ka siyo takalmi, ka siyo kaza, sai ka samu tana takalmin da take sa a tsakar gida ta ɗinke bakin shi da til ko tsumma, saboda Allah kamar almajira. Ina wancan da ka siyo mai tsada yana can, sai ran da za ta fita. Ai, ran da fa za ta tafi anguwa, to ran nan tun asuba za ta tashi bacci, za ta tali dutsen kaushi, za a goge kaushi. Yaran gida ma suna gani sai su gane, zai ce ni ma sai na je, ya san yau da canji, saboda bai taɓa ganin haka ba. Shi ma sai ya je, bai san da za a je ba, amma tun da ya ga dutsen kaushi ya fito, sabulu ya fito, a tamfata an kai guga, yau ya san akwai anguwa kenan, sai ka ji ya ki tafiya makaranta, ce sai ya je shi ma. To ku kuke jawa kanku, ki rinƙa yin ado, kina sanya turare, kina sanya tufafi mai kyau, sannan ya zama kina ainihin girki mai kyau, kina gyara ɗakinki, ga kuma kyakkyawar magana. Mawaƙi ya ce, ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wajibun faliƙun wa lisanun hayyinun. Yace, ya ɗana, ai hali nagari abu ne mai sauƙi, sakin fuska ne da daɗin magana kawai. Kuma mai Allah yace, wa qulu lin nasi husna, ki gaya wa mijinki kyakkyawar magana, zai fita, ki raka shi a daha lafiya, Allah ya sa albarka, a nemo mana halal da sauransu, kina wasa shi. Duk waɗannan abubuwa da kuka ga mazaje suna yi, mata za su iya gyara a cikin gida fa. Duk sanda za ka fito ofis, ta tare ka ta ce, ka ji tsoron Allah, kaka nemo mana haram. Wallahi, in kai ne za ka sa hannu a wata kwangila, za a ci mutsu-mutsu sai ana zuwa, ka ce kai na fasa, saboda ta kashe jikinka. Amma mata sun rufe ido, a zo a kawo musu leda guda na nama, leda guda na tumatiri, duk su cinye, ba su san ta inda abin ya fito ba. Mun fahimci wannan ko? Sa'annan kuma mata basu, musamman matanmu na kasashen nan na arewa, ba su san yadda za su lallashi mazaje su samu abu ba. Iya da bala'i ba za ta baki abu ba. Kin ga atamfa kina so ana yayi, ki ce wallahi bana ita za ka yi minta tashin asuba, in ba haka ba a gidan ubana zan yi sallah au. To ki mana, ba dai kin gama azumi a gidan ba, shikenan ranar jarirai ki tafi, kina tafiya shikenan, sai je sai tafi wani wuri, sai zai samu abincin shi mai kyau, sai zo ya fita harkar shi. Kuma ke kika yi asara, kuma bayan sallah dole a dawo da ke, babu atamfa work, babu ba komai, kin yi asara, kin yi wa kanki asara. Mun fahimci wannan da kyau ko? To amma da a ce za ki gaya mijinki kalma mai daɗi a yi miki, in kika ga yana da hali bai ba, ran da ya tashi fita kasuwa, ba komai, ba duka, ba zagi, sai hawaye kawai, sai ki zo kina hawaye. Wannan yau process ake koya mata na zaman aure, sai ki zo kina hawaye, uwar gida lafiya, sai ki shiru, share hawa yanzu ki koma gida sai ka dawo ba zai tafi ba ko zai makara office zai dawo sai ya ji jawabi agani sai ya ji jawabi zai dawo mun bari ji wannan ko ai yana zuwa to lafiya yau kike kuka sai ki shiru mata sai da yanga ɗan iya maganar Larabawa suka ce khairun nisa al-ghanj matar da tafi kowace sai kin ɗan yanga mata sai da yanga ba mai yawa ba fa ƴar kaɗan haka ba mai yawa ba ƴar kaɗan shi kenan mun fahimta ko lafiya uwar gida ba cewa za ki ce jakat kawai sai ki ce jakat sai ki faɗi sunan abin jakat kawai sai ki ce a mace kwantar da hankalinki da Allah a ran nan za ki ga an samo shi ko bashi zai je ci ran nan kin ga an yi abin a cikin lumana to wannan ɗabi'ar tun a jahiliya suna da ita Imru'ul Qais yana da wata budurwa wadda take wa'alar da shi ba ta ƙaunar shi tana wulaƙanta shi tana wa'alar da shi yace wa yawman ala zahril kasibi ta'addarat alayya wa alat halfatan lam tahalluli أفاطمة محلم بعض هذا التدلل بعض كيف بعض أن تزر هذا إذ كنت ناشي كوي نجاهلية الله يكياي تولنا كل يوم متى مجانا تكي كل شيء كل يوم متى وترن سبو دبوان انت أفا أنا تكين تفيا غازة تفيا أنقواي مك اللي سيادي سوي أما تاني سيزكا تيزنا جين يونوا سبو دي مسو دبوان انت سي كنت دلا قمشي ينكا مسو أتشي يتي ويوم أقرت للعذارة مطيتي فيا عجبا من كوري هل متحملو فظل العذارى يرتمين بلحمها وشهب كهداب الدمسك المفتل yace ka tuna wata rana da na kama raƙumata na yanka ƴan mata dan dai in yi bajinta yace da suka ci suka koshi sai suka fara watsi da sauran naman sai ga an dauki ƙorai raƙumata an yi jifa da shi yace oh duk wannan wahalar da yake musu amma ba ta kaunar shi ran da ta zo wurin shi tana da wata bukata tana zuwa sai ga tana hawaye to shi ma ai tsohon dan iska ne ya gane matsalar yau kin zo ki cutin ne shi yasa kike hawaye da ina lallashin ki kina sai yace wa ma zarafat aynaki illa li tabridi bisahmayki fi a'shabi qalbi mufattali muqattali yace wallahi wannan hawaye yau cuta ta kika zo ki kashe ni to ashe kun ji sirrin da ake yi kun ji yadda ake asirin kenan magana mai dadi da iya lallashin miji to amma kin bi kin shi ya kawo ki shi yake sama da ke shar'an wa aqlan shari'a Allah yake ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa shi yake sama da ke shi ne mai gida shi ke tsayuwa da al'amarin ki kike zaki bi shi da tsiya ana sakin ki kwana biyu gidan ku zai dame ki fa saboda komai yana da iyaka zaman gidan ku yana da iyaka lokacin da aka haife ki kika taso kika zama budurwa zaman gidan bai da dadi yanzu zaman gidan miji kike bukata kina dawowa gida rayuwa ba za ta yi miki dadi ba idan da mijinki kadai kike fada yanzu zaki da uwarki zaki da matan ubanki zaki da kannanki zaki da yara masu shigowa talla da kowa akuyar gidan ma sai kun yi fada da ita kina buwayan su sai a ce kin gama masifa gidan mijinki kuma ki dawo zaki mana masifa kuma su suka zuga ki sai ki ji abin duniya ya hadar miki Allah ya kiyaye to saboda haka mata kun ji yadda ake yi ya bata maganin wani abu sai dai ta sababban maka ka shiga halin nadama amma wannan asiri da zaki je ki wa mijinki wai dan ya soki duk wannan kafirci ne Allah ya kiyaye din kenan na ainihin nau'in sihiri sai nau'i na uku shine sihirut takhyil sihirut takhyil shine bahaushe yake kira da fa'ido abin da yake ainihin ba haka ba sai a suranta wannan abu sai ya koma ya zama ainihin akasin yadda kuma yake shine ya faru a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da wadannan ƴan sihiri mun kawo wannan bayani a makonnin da suka gabata igiyoyi ne su waɗannan ƴan sihirin zamanin Fir'auna igiyoyi suka jefar kuma igiyoyin nan da dai ba macizai bane kuma ba su zama macizai ba amma sai idanun mutane sai ya rikide sai suke ganin waɗannan igiyoyi macizai ne amma ba macizai bane to shine bahaushe yake kira da fa'ido akwai irin wannan da za a yi sai a hada dutse da dutse sai ga suna karo dutse da dutse sai ga suna karo kuma ba karan suke ba kowa yana tsaye inda yake ne amma rufa ido akai maka sai kaga kwai da kwai suna karo kuma ba karan suke ba kowa yana tsaye inda yake sai kaga an jefar da igiya sai kaga ta zama maciji tana nan a igiyar ta amma a idan ka ne aka ainihin yi wani tasawuri shine ainihin yake zama haka din da a ce zaka je ka same su ga irin su nan suna tare kona a saban gari da makamantan wurare da zaka je ka samu wuri irin wannan da suke irin wannan abubuwa da a ce zaka tsaya ka daga sautin ka kana ayatul kursi sai idan kowa ya bude ya ga cewa igiya ce ƙarya suke mun fahimci wannan ko, su zo su tsaya a daga suna wallahi tallahi suna wannan rantsuwar banza, sai ka zo a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم كآيات الكرسي حزوا قرشانتا كي تمام يتاوى إذن قواذي بؤي أغتي وامك اليتاني إن شاء الله تعالى وما ذلك على الله بعظيم وانا كنا تقول أن هنو يأتي غانا متن يأكا مدى إرن وانا أينهن أسيرين إن شيكما أكا غانا متن يأكا مدى إرن وانا أسيرين سيئ قدو وانا أبوان ديك غاشا أطي سيئ غانشنا موسي. Saboda haka an samu wani ma'aikaci da aka yi mishi irin wannan asiri din, yana zuwa ma'aikatar su kawai da ya daga kai ya kalli benin haka sai ga zai rikito ya fado mishi sai ya koma da gudu, kuma a tsaye yake daren dakam ko kadan bai yolayi ba, amma zai ga gashi ya taho sai ya taho da gudu, dole ya bar ma'aikatar. To haka kuma abin da yake babba ne sai ka rinka ganin shi karami, abin da yake karami sai ka rinka ganin shi babba, haka kuma mutum sai ya rinka ganin abubuwa ba yadda suke ba. Wani ya mutu sai a zo ana ta jayayya da kai ka ce sam bai mutu ba, ai ta faɗa da kai akan cewa sam sam wannan bai mutu ba, kuma kai a hakika kana ganin bai mutu ba kuma ya mutu din. To waɗannan alamomi ne waɗanda ainihin suke nuna cewa mutum ya faru da ainihin irin wannan sihirut takhayyul din. Babu mutumin da ba iya mishi irin wannan ba. Mun fahimci wannan ko? Akan yi wa ainihin mace suna zaune su uku ko su hudu, wannan ainihin sun ware ta su bi kansu ya haɗe, sai ta waccan da aka ware ta sai ce wa ɗaya asiri, ɗayar tana kallon wannan sai ta rinka ganin ta kamar gata ta ɗauko ta wuka ko wani abu za ta buga mata, ko kuma kawai sai ta rinka ganin ta haka wata kanta yana wani girgirgirgir, sai ta rinka cewa wanta me yasa naga kanki yana wani rawa ne, sai ce ni lafiya ta, lauta ce a kanki na rawa, ai dole abota ta warware ko kai na rawa da tsawa, ai dole ka. To wannan kenan. To sannan akwai kuma sihir junun, shi kuma hauka, akwai asirin da za a yi mutum shi kuma sai ya hauka ce. Wannan shi ma ya tabbata ainihin a cikin hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, hadisi sahihi ne. Wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Kharijatu dan Salt yace ya karbo wannan hadisi daga kawun shi, yace lokacin da kawun shi ya je musulunta a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya koyi karatu. To kun ga bambancin sahabbai kenan, su idan suka ainihin musulunta sai mutum ya zauna ya koyi karatu, ba zai zauna da jahilci ba. To ya zauna ya kwanaki ya koyi addinin musulunci, to da ya tashi tahowa gida ya taho kan hanya sai ya samu wasu mutanen ƙauye sun ɗaura wani mutum mahaukaci jikin ƙarfe, sai suka same shi suka ce mun ji ka je ka musulunta, ko ka taho da alherin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ka karanta mana don wannan mara lafiya ya samu sauki. Yace sai ya kama shi ya ainihin rinka karanta mishi Fatiha, kullun ya zo ya ainihin karanta mishi Fatiha sau uku da safe ya mishi, sai da akan yi wa mutum ainihin ya haukace, kuma Qur'ani yana maganin shi musamman suratul Fatiha. To ya ake gane mutum ya faru da ya kamu da irin wannan asiri ne aka yi mishi na hauka, tare da cewa akwai hauka ko wanda yake ya shafi ɗabi'a ne wanda ya taɓa ƙwaƙwalwa ko kuma wasu jijiyoyi na mutum sun murɗe, wannan likitoci za su iya ainihin maganin shi insha Allah. Amma ya ake gane cewa wannan haukan da wani yake fama da shi aljani ne ya shige shi ko kuma asiri aka yi mishi aka turo mishi aljani? Da farko za a ainihin ga wannan mutum da yawan mantuwa, yawan mantuwa, mantuwa ta wuce misali, da kuma sakarci. Sannan za a ganshi ainihin za a ga yana da shirme wajen magana, wato yana maganganu marasa kan gado, yana cikin wannan magana ya afka wannan, yana cikin wannan ya afka wannan, maganganun nashi ba su da tsari ba kan gado. Sannan sai wani lokacin a ga idanuwan shi kawai suna kikkiftawa haka cikin sauri, wani lokaci a ga idanuwa sun kafe, ma'ana sun tsaya wuri daya, sannan kuma a ga ya kasa zama wuri daya, yayi nan ya zauna, yayi nan ya zauna, yayi nan ya zauna, sa'annan ya zama bai damu da yadda jikin shi yake ba, zai zauna da datti, zai zauna yana wari gemin shi diya tariya ci kurkuɗe haka gashin kanshi da makamantan abubuwa irin waɗannan. Sa'annan kuma za a ga cewa zai iya zuwa yana ainihin kwana a cikin juji, zai kuma iya tafiya bai san inda ya nufa ba, gashi nan dai tafiya yake yi. Sannan zai iya haɗawa da duka da zage-zage. To duk wannan yana nuna cewa wannan ya faru ya kamu da ainihin sihir na junun. In an ga irin waɗannan alamomi ko kuma mafi yawanci sun tabbata, sai a ɗauka cewa to asiri aka yi mishi ko kuma ainihin aljani ne ya shige shi, ainihin inda za a karanta mishi Alƙur'ani ya samu sauƙi da izinin Allah. Allah ya shiryar da mu. Sai kuma nau'i na biyar shine sihirul khumul. Shi kuma sihirul khumul shine asiri akan yi wa mutum sai ya zama ya fita hayyacin shi, amma ba hauka zai kama na duka ko na zagi ko na shiga cikin juji da makamantan haka ba, a'a zai iya zama cikin tsafta. To amma alamomin da ake ganewa shine za a ga yana da son kadaici, bai son kowa ya zauna tare da shi, shi kadai yake so ya zauna. Duk inda yazo ya samu taron jama'a zai wuce ba gurin ba zai zauna ba, duk inda yake zauna jama'a suka zo suka taru zai tashi ba su guri, yana da son kadaici shi kadai. Sannan kuma sai a ganshi da wata irin kammala da kamewa haka, sai a ga yana kame jikin shi haka, ma'ana kamar bai son komai ko kowa ya kusance shi. Sannan za a ganshi yayi shiru baya magana, sannan za a ga ya tsaya ya kafa wani guri, ido yana ta kallo kamar yana wani tunani, nan ku babu wani tunani da yake yi. Sa'annan zai rinka fama da matsanancin ciwon kai, sannan kuma za a ganshi ainihin wato cewa a hali na rashin son magana, da hali na rashin son kazar-kazar, da kuma hali na rashin son jin surutu, hatta surutai na wasu wurare in suna zuwa kunnan shi sai ya tashi ya matsa ya je koma wuri ɗaya zaman shi. To irin waɗannan in suka kamu ga mutum sai ya ce ya kamu ga ainihin sihirul kumul, baya duka baya zagi. To sai dai wani lokacin sai kawai ana zaune sai a ganshi ya kyalkyale da dariya haka, wani lokacin sai a ga yana ta surutu, wani lokacin sai a ga bakin shi yana motsi yana magana, amma kuma ba a jin abin da yake faɗi. To ya kamu da ainihin irin wannan a asiri kenan, wanda ake kiran shi sihirul kumul, sai a nemi ainihin mai magani na musulunci sai ya mishi magani da izinin Allah. Sai na shida shine sihirul hawatif. Shi kuma sihirul hawatif shine asiri za a yi wa mutum gaba daya, sai ainihin rayuwar shi ta rikice a halin ido biyu ne ko a halin bacci, sai ya ga in a halin bacci ne sai ga yana yin mafarkai waɗanda suke masu ban tsoro. Idan yana kwance ka zo kana kallon shi, wani lokacin za ga yana firgita shi kadai, sannan a cikin bacci zai rinka jin ainihin ana kiran shi, zai rinka jin kira ana kiran shi a cikin bacci. Wani lokacin ma idan shi biyu zai rinka jin ana magana da shi ko kuma ana kiran shi, kuma ya waiga amma bai ganin ainihin abin da yake kiran shi din. To anan ne zan yi wata magana wanda yake mai yiwuwa wasu mutane za su yi mamakinta. A mutane waɗanda suke zuwa cin zuma, so da dama irin wannan sihirul hawatif yakan kama su, musamman idan sun je sun ci zumar da aljanu suke shan wannan zuma, sun je sun ɗibo wannan zuma, kuma wannan zuma aljanu suna zuwa suna ɗibarta. To ƙarshe shine sai kaga wani mai zuwa cin zuma din sai ga ya kamu da wata irin larura a ƙarshen rayuwar shi, yana cikin tafiya sai ga yana waiga haka kamar ana kiran shi, sai a ce wai harbin zuma ne, ba harbin zuma bane amma yana fama da sihirul hawatif ne. Galiban irin wannan yakan faru ne ta hanyar yana zuwa yana ɗibo zumar da yake kuma aljanu suna ɗibo ta. Kuma ga mutanen mu hudda suke yi ba tare da ainihin zikirori ba, duk sanda ka zo za ka yi al'amura, kamar yadda zamu zo ne bayani ƙarshen muhabara insha Allah, ka ambaci sunan Allah, duk wani mugun abu da yake tare da wannan guri zai kawai baka guri insha Allah, Allah ya shiryar da mu. Sannan kuma yana daga cikin alamomin da za a gane mutum ya kamu da sihirul hawatif, sai a ga yana da yawan waswasi, yawan kokwanto akan abubuwa, sannan da kuma yawan kai kukan abokan shi da dangin shi, kullum abin da bai kai ya ka ba ya ce wane ya mishi kaza, wane ya mishi kaza, wane ya mishi kaza. Kuma in ya zo ya kawo maka tsarin sai ka ga wannan abin bai kai ma a kawo kukan shi ba. Sannan yana kwance zai rinka ganin kamar zai fado daga wani wuri mai tudu, kuma a cikin bacci zai rinka ganin zaki ko damisa ko wata dabba mai ban tsoro tana biyo shi da gudu haka. To in ya ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa sai a ce ya kamu da sihirul hawatif kenan, mai yiwuwa wani aljani ne ya shige shi yake firgita shi, ko kuma asiri aka yi mishi yadda yake ainihin wani aljani zai zo yana firgita shi ido biyu, ko kuma ainihin a cikin bacci. To in abin ya yi tsanani ma, wani lokacin idon shi biyu zai rinka ganin haka kamar ana wulƙa mishi wani haske haka, ko ya ga kamar wata wuka haka tana nufo shi za ta yanke shi, duk wannan sai a ce yana fama da sihirul hawatif. Sai ya kwanta bacci, babu ɓera ɗakin shi, babu jaɓa, babu mage, sai ya tashi sai ga an cije shi. Yana cikin bacci sai ya ji an yanke shi, sai ya tashi ya ga jini kuma bai ga wanda ya yanke shi ba. Duk wannan alama ce ta sihirul hawatif. Idan aka kai wannan matsala ga al-mu'alijina bil Qur'an za su yi maganinta insha Allah, Allah ya shiryar da mu. Na bakwai shine sihirul maram. Shi kuma sihirul maram yana faruwa ne ta hanyar ainihin wata gaba ta shanye, ko makanta ta samu mutum, ko kuma ainihin kurmantaka, ko kuma ya zama bakin shi yana da gargada, lafiyar shi lau kawai sai a ji ya hau in ina, lafiyar shi lau sai a ga ya zama kurma, lafiyar shi lau sai a ga ya makance, ko kuma ɓarin jiki ya shanye, ko kuma dukkanin gaɓoɓin jiki su daina aiki. Waɗannan abubuwan duk da na lissafa suna iya faruwa ta hanyar samun wata tangarɗa a cikin kwakwalwa, ko wata jijiya daga cikin jijiyoyi, kuma suna iya faruwa ta hanyar ainihin wani aljani. to wannan da muke magana muna magana ta hanyar wani aljani din ne. To ya ake gane mutum ya kamu da sihirin marar? Shine a ga hannu ya shanye, ya zama gaba ɗaya wannan hannu ba ya iya motsa shi, ko kuma ya zama yana iya motsa shi amma a wani lokaci, ko kuma ya zama zai iya motsa shi amma sai a ga yana ta wani buge-buge wuri ɗaya, haka yana ɗaukan hannun yana bugawa, ko kuma a ga ƙafa yana ta buga ta wuri ɗaya, ko kuma musamman yara sai a ga yaro yana ta kaɗa kanshi haka, yana ta kaɗa kanshi haka, ko a ga kai ya ƙi tsayawa, wuyan yaro ya ƙi tsayawa haka, duk yadda za ka yi sai ya langaɗe, ko yaro ya isa zama sai ya kasa zama, ko yaro ya isa tafiya sai ya kasa tafiya, ko ƙafafuwa su shanye, ko hannaye su shanye, ko kuma kamar yadda na faɗi a samu ainihin ta'attul na ahadul hawas, ya zama kunne baya ji, ko ido baya ji, ko makamancin haka. To waɗannan abubuwa sukan iya faruwa ta hanyar ainihin ɗabi'ar jikin mutum ya samu wata rashin lafiya sai ya tafi asibiti, yana iya faruwa kuma ta hanyar ainihin aljani wanda ya shige shi, ko kuma aka yi sihiri aka saka shi. Allah ya shiryar da mu. Yadda wannan al'amari yakan faru shi ne, wani asiri ne za a yi mishi, sai a turo mishi aljani, sai aljani ya shiga jikin ɓargon shi. A jikin ɓargo ɗin nan, nan ne ma'aikatar ji take, nan ne ma'aikatar magana take, nan ne na ɗanɗano yake, nan ne duk waɗannan al'amura suke. Sai a ce wa aljanin ga abin da ake so yi mishi, sai ya je ainihin danne ma'aikatar jin shi, sai ya zama baya ji, shi kenan sai ya zama kurma. Ko ya danne ma'aikatar ganin shi, sai ya zama ga idanuwa lafiya lau, ba abin da ya same su amma baya gani. A je duk irin hoton da za a ɗauka a asibiti ba za a ga komai ba, amma kuma baya gani, aljanin yana nan ya taushe wannan wuri wanda shi ne yake sakin wannan ainihin wato a dama da ya samu gani da izinin Allah, sai je danne a jikin ɓargon. Ko kuma ya danne mishi ɓangaren fasahar shi, ɗalibi ne mai ƙoƙari, shi kenan sai a tura mishi aljani, sai zo sai ya danne wani ɓangare na ɓargon shi wanda yake ta hanyar wannan ɓangare fasahar shi ta ƙwaƙwalwa take zuwa, sai a zo karatu ake ko lacca ake gaba ɗaya baya iya ɗauka, ko kuma a bashi sai ya gama ɗauka ɗin baki ɗaya amma yana fita, shi kenan ya manta duk abin da aka faɗi. Ko kuma duk a bashi ya fahimta ya iya ya riƙe, sai ya zo ya tasa jarabawa a gaba gaba ɗaya sai ya manta komai gaba ɗaya. Ya faru wannan kamar makonni biyu da suka wuce, nake baku labari cewa akwai irin wannan da ya faru. Wata ɗaliba a makarantar 'yan mata ta malumfashi ta ne wa wata yarinya seniority, ashe wannan yarinya aljana ce. Aljanu suka rikida su je su shiga cikin ɗalibai ana karatu da su, kamar yadda suka rikida su zama cikin mutane a zo ana kasuwanci da su, ana mu'amala duk baki ɗaya, in ba ya nufi da ka gane ba babu yadda za ka gane. To shi kenan sai ta je ta nemata seniority, ta jibga mata wanki, ta bata wahala, ta yi mata kaza, ashe aljana ce. Shi ne rannan sai ta zo ainihin ta firgitata, ta zo ta nemi su kwanta wuri ɗaya, ta ƙiyadda abubuwa dai ta rinƙai mata wanda yake lallai in ta ƙi mata za ta yi mata laifi. To ƙarshen al'amari shi ne ta zo ta samu dama shiga jikinta, shi ne da muka zo mu nemata karatu, shi ne duk ta bayyana waɗannan abubuwa. To kowa ya san wannan yarinya da matuƙar fasaha, ta amma da ta zo jarabawa gaba ɗayan jarabawa ta faɗi gaba ɗaya, ta samu F9, sai Hausa ne kawai ta samu pass. Shine ina tambayar ta abubuwan da ta yi mata, shine daga ciki ta ce ta kayar da ita jarabawa, ta ce sai da tabbata ta yi karatun ta fahimta, ta ce tana zama a cikin exam hall ɗin, shikenan sai ta zare wannan fasaha, shikenan sai ta ji ta kasa rubuta komai, ta ce duk sanda ta zo za ta yi wata paper sai ta samu ta haka. Shine duk ta faɗi waɗannan takardu sai Hausa ta samu pass. To duk aljani yakan yi irin wannan don ya ga ya ainihin cutar da mutum. To wannan shine ake kira ainihin sihirul maram, shanyewar ƙafa ko shanyewar hannu ko rashin aikin waɗannan abubuwa da muka faɗi. Sai na takwas shi ne sihirun nazis, wanda malaman fiqh suke kiran shi al-istihara, jinin istihara, ma'ana jini ya zarce wa mace ya ci gaba da zuwar mata ba irin yadda ainihin wato ta saba ganin shi ba. To irin wannan yana faruwa ta hanyar tabi'a, yana kuma iya faruwa ta hanyar ainihin wani aljani wanda ya shige ta, ko kuma wani aljani wanda aka yi asiri aka haɗa ta da shi. Ta hanyar tabi'a ɗin yakan faru a samu ainihin wato wata dameji a jikin wata abin nan, wata gaba daga cikin gaɓoɓinta, sai ya zama jinin ya ci gaba da zuwar mata. Wannan shine in an je wurin likitoci za su bada ainihin ƙwayar magani da makamantan sai a samu sauƙi. To amma akwai wanda yake za a yi mata asiri ne, sai ainihin a sa aljani ya zauna a cikin mahaifarta, ya rinƙa tunkuɗo mata jini ba dare ba rana, ba lokacin haihuwa ba, ba kuma lokacin da ba lokacin haihuwa ba, ko kuma daga haihuwa shikenan jini ya ci gaba da zuwar mata. Wata matar za ta yi wata da watanni, wata za ta ainihin yi shekara, wata za ta shekara 7 da makamantan haka. To irin wannan al'amura ɗin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ƙanwa matar shi ta zo ta nemi shi tambaya cewa jini yana zuwar mata, jinin kuma ya wuce iyaka, yanzu sai ta daina sallah kenan? Ashe sun san cewa jinin haila yana hana sallah. To amma wannan ya wuce ka'idan na haila ɗin. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ba jinin haila bane, shedan ne yake zungurun wata jijiya sai ta ci gaba da zubar da jini. to in an samu mace jahila wadda bata san addini sosai ba, sai ta dauka cewa ai dai mace in tana jinin haila kai ba in jini na zuba mata bata sallah, to wata sai ta zauna wata da watanni bata ainihin yin sallah. To wannan kuskure ne. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kawo mata mafita akan haka. Shi yasa mata sai su karkade kunansu su ji da kyau, mazaje ma su karkade kunansu saboda abin zai iya faruwa ga yarka ko matarka ko wata wadda al'amarin take a hannunka. Idan mace ta zo maka da matsala akan cewa jininta ya wuce mata kwanakin da ta saba, tambaya ta farko da za ka yi mata shi ne, shin ya canza kala? Jinin haila dai baki ne, aka san shi, ma'ana yana da duhu, yana da ƙarni. To wannan jini da ta ga ya wuce mata kwanakin haila, ta misali tana haila kwana biyar, ya canza kala, sai ta ce eh. Sai ka ce to tun daga ranar da kika ga cewa jinin nan baki ya ɗauke, wannan jajawur ya ci gaba da zuwa, ko kuma wannan mai ruwan kabewa ya ci gaba da zuwa, ko kuma wannan da yake zuwar miki kamar hoda ko kamar ruwan ƙasa ko makamantan haka, to daga wannan rana yana nufin jininki ya ɗauke kenan na haila. Sai ki wankan haila ki ci gaba da ibada. Wannan jini da yake zubar miki ba haila bace, ba zai hana ki ibada ba ko kaɗan. In kika tashi sallah sai ki samu ainihin wani pant ki sa auduga da sauransu yadda ba zai rinka zuba a jikinki ba. Matakin da za a ɗauka kenan a addinance ta ci gaba da ibada. Idan kuka tambaye ta cewa tana iya bambance jinin hailata da jinin wannan istihara da ya zo mata, ta ce ba ta iya bambancewa, to sai ka koma mataki na biyu. Duk waɗannan abubuwan sun zo a cikin hadisai sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Mataki na biyu ɗin shi ne, sai ainihin ta ce da jinin hailata da jinin istihara ta baya canza duk iri ɗaya ne. Sai ka ce mata kwana nawa ne kike yin haila kafin wannan larura ta same ki? Sai ka bincike ta, sai ka ga ta iya riƙe kwanakinta, ta ce kwana biyar take yi. Sai ka ce to duk sanda wata ya kama ki rinka yin ainihin kwana biyar, ba sallah ba azumi. Ran da rana ta biyar ta cika, idan rana ta faɗi sai ki wanka na haila, ki alwala ki sallar magariba, daga sannan sai ki ci gaba da ainihin sallarki. Wannan jini da yake zubar miki ba wani abu bane. Wannan idan bata iya gane bambanci tsakanin jinin hailata da na istihabata ba kenan, sai ka mata amfani da kwanakinta kafin wannan larura ta same ta. Idan kuma ta ce bata iya bambance jininta na haila da na istihaba, kuma ta kasa ainihin riƙe kwanakinta da take yin ainihin haila ɗin, ko kuma tun daga sanda ta balaga kawai haka wannan jini ya ci gaba da zuwar mata har zuwa yau ɗin nan bai ɗauke mata ba, to ya za ka yi? Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce sai a bata umarni ta zauna kwana shida ko kwana bakwai daga farkon wata kenan. Rana ta shida ko rana ta bakwai sai ta ainihin yi wanka bayan sallar magariba, don wuni da rana suna ƙarewa ne lokacin da ainihin rana ta faɗi. To wannan rana ta biyar ta cika kenan, wannan dare da za a shiga daren rana ce mai zuwa ta gobe, don haka ta cika sa kwananta shida ko kwana bakwai. To shikenan sai ta wankan haila, sai ta ci gaba da ibadarta. Waɗannan su ne matakan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo. A nan zan jawo hankalin danginmu 'yan malikiya akan cewa ku je ku yi karatu na sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da shari'a wadda ta zo a cikin hadisi aka ce mace ta zauna kwanakin haila kwana 15 ba, babu wannan a cikin sunna. Amma akwai a cikin littattafai na fiqh malamai sun faɗi, amma kuskure ne, Allah ya gafarta musu. Amma daga annabi babu hujja a cikin hadisi akan wannan. Dukkanin su ijtihadi ne, wannan yace kwana 10, wannan yace kwana 9, wannan yace 13, wannan yace 11, wannan yace 12, wannan yace 15. Duk baki ɗaya wannan sunan shi ijtihadi. Idan aka ce ga nassi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, shikenan idza qalat hazan fa saddiquha, tunda annabi ya faɗi sai a gaskata shi, magana annabi ita ce magana. Dan haka mace a shar'ance, in ba wanda zan zo in yi bayani ba, ba ta wuce kwana bakwai kwanakin hailarta, tana haila kwana 3, jinin haila ya ci gaba da zuwar mata, ta ga wannan kala bai canza ba, sai ta bar shi zuwa bakwai. Ranan na bakwai ɗin nan shikenan sai ta wanka, ko ya dauke ko bai dauke ba, wannan ainihin jini sunan shi na istihaba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To amma wadda ya zama tun daga sanda ta balaga tana budurwa, ita hailarta ya zarce kwana bakwai, to akan haka za a gina ta, to ita wannan babu ƙari. Misali, daga sanda ta balaga sai zama kwana 10 ne ta fara yin hailarta tun farkon balagarta. Mun fahimta? Tun da ta balaga kwana 10 ta fara, to a haka za ta zauna ita. Ko da jini ya zo mata ya ki tsayawa ranar na 10 ɗin nan, ba za ta yi hukunci da wannan jini ba, za ta ainihin yi wanka ta ci gaba da ibadarta. Mun fahimci wannan? To ta iya yiwa, don na san wannan magana za ta haifar da maganganu fa, saboda ta saba wa fiqhu, amma babu laifi, tunda ba ta saba wa annabi ba, mun san ba mu yi laifi ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? ta iya yiwa a ce to kun ji kuma sun ce ma mata su rinka yin sallah suna da haila, to mun saba jin irin wannan daga gare ku, ba mu damu ba. Amma abin da muke cewa ku ma din da kuka ce 15 din kuka yadda, kun ce in 15 din ta wuce jinin bai tsaya ba ta cigaba da sallah, ita ma wannan jinin fa da za ta cigaba da sallah dashi. Mu namu da dalili daga annabi, naku babu dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka idan ita tunda ta balaga kwana 10 take yi, to ma dauka akan take ne. Mun fahimci wannan ko? Tunda ta balaga kwana 10 take, to ko ya karu gare ta haka za ta tsaya akai. To ina magana akan cewa idan tana hailata kwana 5 misali, jini ya zo mata sai ya ki daukewa, haka ce ta kara kwana 3. Wannan magana ma sai da aka yi mata wani kuskuren fahimta a kasan nan. Ta kara kwana 3 sai a ce wai bai dauke mata, sake kara kwana 3, ta sake kara kwana 3, ta sake wai matakar dai bata wuce 15 ba, ba haka nan sun yake ba. Malikiyar ma ba ku fahimta ba. Abinda malikiya suka ce shine matar da take fama da haila sai hailata ta zo mata sai ta ki daukewa, to sai ta kara kwana 3 akan waɗannan kwanaki nata na al'ada. Tana ku haila kwana misali 3, sai zo ki dauke mata sai ta kara 3, 6 kenan. To amma sai suka ce ta kara kwana 3 matakar bata wuce 15 ba, tunda malikiya sun tafi akan cewa za a iya yin haila kwana 15. To idan kuwa hailata kwanaki 15 ne fa, to ba za ta kara ba. Abinda suke nufi kenan da cewa matakar bata wuce kwana 15 ba, ba wai ana nufin ta karawa tana yin haila kwana 3 ya ki tsaya ta kara kwana 3, ta kara kwana 3, ta kara kwana 3, ta kara kwana 3, abin ya zama bankaura kenan. Ba haka su ma fuka haun suke nufi ba. Ka je ka duba sharhin jidda suke kuma ka samu malaman da yake kwararru ne, ba 'yan acaba ba cikin malikiya. Masu da'awar wai su suna kara malikiya ne, kuma la ya'rifuna min al-malikiyya shay, ba abin da suka sani cikin malikiya. Kuma duk malikancin mu da muke fa a kasan nan, ya jama'a mu sani da cewa malikanci ne fa na bari daya. Malikiyar galibi da ake bi a kasan nan malikiyar Andalus ce. Akwai malikiyar Iraq, ta sha bamban da malikiyar Andalus. Akwai malikiyar Misra, ta sha bamban da duk waɗannan. Akwai malikiyya ta Madina, haka duk malaman suke. Menene misali akan wannan? Mai muktasar da mai risala da mai akhbari dukkansu mutanen Andalus ne, mutanen Maghrib ne. Malikiyarsu ta sha bamban da malikiyar mai askari, shi mutumin kasar Iraki ne. Saboda haka matsaloli da dama zai zo zaka ga ya saba. Misali, mai ce in kai raka'a 2 a sallar azhar, madadin zaka zauna kai tahiya sai ka manta, sai ka miƙe tsaye, yace in ka riga ka gama miƙewa sai ka ci gaba, ƙarshen sallar ka sai kai qabli, saboda kai ne kai ragi. Abinda mai muktasar, abinda mai akhdari yace kenan da sauran fuqaha. Amma mai askari sai yace in kai haka, a'a mai ahlari yace idan kai haka sai ka ainihin yi qabli, in kuma kaga cewa da ka miƙe din kaga cewa ai ba miƙewa ya kamata ba sai ka dawo ka zauna, to ƙarshen sallar ka sai kai ba'adi, dan kai ƙari kenan wannan miƙewar da kai. Amma mai askari sai yace in har ka sake ka miƙe dole ka ci gaba, in ka dawo ka zauna sallar ka ta baci. To a cikin malikiyar kenan da muke karanta nan kasa akwai wannan, akwai contradiction. Wannan yace kaza, wannan yace in kai, kuma abin ya baci. Akwai abin da zai iya daidaita mu mu dawo kan abin da yake daidai in ba an dawo alkitabu wa sunna ba? To Allah madaukakin sarki zai cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Duk abin da kuka yi sabani ko menene, Allah yake akwai hukuncin shi a wurin Allah. To saboda haka ba a hana ka karanta littafin fiqh ba, ba a hana ka dauki maganar malaman fiqh ba, amma da sharadi. Idan ka dauki maganar malaman fiqh kana aiki da ita, Allah zai baka lada insha Allah. Ran da kaga wannan magana ga hadisi an samu, to sai ka aje wannan magana ta malaman fiqh, sai ka dauki hadisi sai ka aiki da shi. Ba za ka zagi malaman fiqh ba, dan in ka zage su ka zama fasiki. Sai ka ce Allah ya ji kansu. Manzon Allah kuma sai ka ce sallallahu alaihi wa sallama magana kaza a dauka. Dan Allah an yi wa manzon Allah biyayya ko ba ai ba? Malaman fiqh an yi musu biyayya ko ba ai ba? Amma sai ka ce ni ilimi na bai kai in iya daukar magana annabin aiki da ita ba, ya aka yi ilimin ka iya wanda aka aiko shi duk ga duniya gaba daya baka iya ka dauki magana shi kai aiki da ita ba, sai wanda yake ba a aiko shi ga ko mutanen gidansu ba. Wannan matsalar da nake bayani, kaje ka dauki littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barri An-Numari, zaka ga cikakken bayani a ciki. Zaka ga inda Imam Malik, Allah ya gafarta mishi, yake cewa qaulani mukhtalifani yakunani sawaban jami'a, aka tambaye Imam Malik cewa malamai biyu sun yi sabani, waɗannan maganganu duk za su zama daidai wanda na ga dama an dauka? Yace maganganu din suna kare da juna yake su zama daidai? Yace mal haqqu illa shay'un wahidun, yace gaskiya kwaya daya ce, al haqqu la yata'addad, gaskiya ba ta karkasuwa a ce in ka dau wannan yayi, in ka dau wannan yayi, a'a wannan yace haram, wannan yace halal, kuma a ce duk wanda ka dauka yayi ba daidai bane, wannan magana tana nan. Sannan ka dauki littafin al ihkamu fi usul al ahkam na Abu Muhammad ibn Hazm al Zahiri, sannan ka dauki littafin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Raf'ul Malami 'anil A'immatil A'lam. Ibn Taymiyyah ya kawo misalai da dama dangane da al'amarin da ya shafi cewa ba a bin irin waɗannan malamai in sun saba da kuskure, amma kuma ba jafa'i ake musu ba, ba a zargin su, addu'a ake musu a ce Allah ya gafarta musu. Nazo da wannan littafi a farko-farkon muhabarar mu nan, na nuna mana shi. To saboda haka ashe in mun gane wannan da kyau, sai ka gane da cewa babu wanda ya hana ka faka bi mazhaba, kuma babu wanda yace maka malaman mazhabobi batattu ne ko malaman fiqh. Amma muna baka shawara ka je ka nemi littafin Shehu Usmanu Dan Fodiyo mai suna Hidayatut Tullab. Shehu Dan Fodiyo yace idan aka ce Annabi yace to wannan ba a kiranta mazhaba kowa, sai a ce shari'a yace wajibi ne duk wanda yake musulmi aka kiraye shi ya bi. An fahimci wannan da kyau ko? Kuma sahabbai ma idan suka ga wani ijtihadi na wani sahabi kamar Sayyidina Umar, daga baya in suka zo suka samu ijtihadin da ya fi shi zama daidai, sai su watsar da wancan na farko sai su dauki wannan. To musamman ko in hadisi suka gani dama tuni za su aje wancan magana su dauki hadisin. Zan buga misali akan wannan matsala guda biyu sai mu wuce. Misali na farko shine Sayyidina Umar ya hukunta cewa yatsu waɗannan diyarsu daban-daban take, da wannan yatsa da wannan yatsa, an cire maka wannan diyar shi daban, wannan daban, wannan daban, gwargwadon girman shi, gwargwadon amfanin shi. Haka Sayyidina Umar ya bayar da ainihin fatawa. Bayan Sayyidina Umar, Allah ya dauki ran shi, sahabbai suka samu ainihin hadisi wanda yazo sahihi. Aka same shi a zamanin Muawiya, wani sahabi ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan karamin yatsa da wannan babban yatsa, yace hadhihi wa hadhihi sawa, da wannan daidai wa daidai suke gaba daya. Saboda haka idan an cire wannan, in za a ji yara kuni goma ne, wannan ma raƙuni goma, wannan ma goma, wannan ma goma, wannan ma goma, in an cire nan kan yadda za a biya goma a duka, haka za a biya. Haka hukunci ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma Sayyidina Umar sai ya yi hukunci aka sun haka, ya nuna da bambanci tsakanin gaba da gaba, tsakanin yatsa da yatsa. To manzo Allah ya nuna babu bambanci, sai ka ce Sayyidina Umar radiyallahu anka wa arbaka war rasul sallallahu alaihi wasallam, sai a dau magana manzo Allah sai a ji ta Sayyidina Umar, ba zagin Sayyidina Umar za a yi ba. Idan ka ce dan me ba za a dau magana Sayyidina Umar ba, babban sahabi, manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, sai a ce ka fadi hujjatun alayka. Ai da farko manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, sai da ya fara cewa ku bi sunnata, sannan kuma ku bi sunnah halifofi shiryayyu. Kar ka manta da cewa halifofi shiryayyu ba wata sunna suke da ita fa sabanin sunnah Annabi ba, a'a ijtihadin su da suka yi, suka fitar da wasu hukunce-hukunce a musulunci, ba su saba wa ka'idojin Qur'ani da hadisi ba. Manzon Allah yake maka ishara ka dauki waɗannan, shine alheri, ba ka dauki fahimtar ka ba ko ta wani malami. Amma ba wai sahabi ya kawo ijtihadi da kuskure ya saba hukuncin Annabi sai ka dauka ba fa. Ku duba wancan littafi da na faɗi, al-ihkam an fi usul al-ahkam na Ibn Hazm. Ibn Hazm ya kawo cikin sahabban Annabi akwai waɗanda suke ganin fa sayar da giya babu komai, suke ganin sayar da giya babu komai. Daga cikin su akwai Khalid ibn Walid, yana ganin sayar da giya babu komai. Amma nan kowa ya san hadisi ai da Annabi ya nuna cewa sayar da giya da dakwanta da kaza kaza duk baki ɗaya daidai wa daidai ne, haramun ne ko? To Khalid yana can wurin yaki, manzon Allah ya faɗi hadisi bai sani ba. Mun fahimci wannan da kyau? To yanzu sai ka ce tunda sahabi ne ya faɗa, ni ya zan iya saba wa sahabi? Ka saba wa sahabi kana jin nauyi, baka jin nauyin ka saba manzon Allah da ya nuna maka waye sahabin, ya akai ma ya zama sahabi inda ba manzon Allah. Mun fahimci wannan da kyau ko? Akwai sahabin Annabi Abu Darda, shi ma Abu Darda yana ganin dan kana azumi ka ɗibi abin da yake alewa ko riɗi ko minti ka sha babu komai, amma kana azumi ka sha wannan yaya? Kana azumi ka afa riɗi ko ka tsotsi alewa yaya? Azumin ka ya kare ko? Amma Abu Talha Al-Ansari yana ganin cewa azumin ka bai kare ba, ba sahabi bane, sai a ce yayi kuskure. To a ƙarƙashin waɗannan irin abubuwa aka gane cewa hadisin nan da ake kafa hujja da cewa ikhtilafu ummati rahma,
sabanin al'umma rahama ne ko ashabi kan nujumi mani qatadaitum qadih tadaitum wai sahabbai naka mataurari suke wanda duk kuka bi kun shiryo wai fadi wannan duk waɗannan tatsuniya ne fa ta iya yiwa kai dama Allah ya ji kamar Hafiz Idris gashi tun bai mutu ba ina sauraron wani kasan nashi yana bayani yace mutane ba su karatu ilimi na musalil hadith ba sai matasa suka zo suka yi ta karatu sai malami babba ya tashi da rawani da kandiri a masallaci yana wa'azi sai ya jawo hadisi sai matasa sai ce ai wannan tatsuniya ce sai ji ashe shekara 60 da suka wuce shi tatsuniya ce akan shi amma hadisi yake ta cewa to wasu abubuwan tatsuniyoyi ne ga su nan birjik in ka je kai karatu na ilimi na musalil hadith wannan masifa da kake yi zaka daina ta wallahi kai ma kana fama da sihir ne sihirul jahili kai sunan naka a to an ba jahilci ba abinda baka sani ba an ce hadisi bai inganta ba wai zai ka ce a a tunda dai ba a zamanin annabi aka ce bai inganta ba kaji yanzu dan Allah in ba dan kasar mu an ci amana ilimi ba ya kamata wannan ya karantar da matar shi matar ka bai halatta ka karantar ba kana wannan matsayin sai ka zauna ka bauta Allah da iya gurgurdan fiqhunka in ka mutu ka je can ku karata balle ka miƙe cikin jama'a zaka tashi baka wai hadisi wai sai mutum ya ce to ai shi bai ga raunin ba to ya zaka ka gani akwai waqara a cikin ainihin idanka akwai gifa akwai wata yana a idanka ba zaka iya gani ba duk abin da ba aikin ka ba zaka iya ganin illar shi Imam Malik in aka jawo mishi hadisi yana kashin gida zai gane hadisin ya inganta ko bai inganta ba dalili yayi karatu kai ka zauna baka karanta komai cikin ilimi na musalil hadith ba kuma ilimi na musalil hadith shine ilimin da yafi kowanne falala da daraja domin ko Qur'ani ba a iya tabbatar da shi ba sai ta hanyar ilimi na musalil hadith sai an samu riwaya mutawatira sai an samu kaza sai an samu kaza sai an samu kaza saboda haka zaka samu duk waɗannan alarammomi da suka ruwaito al-Qur'ani Qur'anin nan gaba ɗayan su ba malaman hadisi to ilimi na musalil hadith kuma yafi komai fadi yafi kuma komai wahala shi yasa ka zauna baka karatu ba ka rike hadisin ka shekara 60 kana ta cin abinci da shi ashabi kan nujumi manika ta daitun qadihi ta daitun yan tsofaffi suna ta girgiza kai ikhtilafu ummati lakum rahama yan tsofaffi suna ta girgiza kai la salata li jaril masjidi illa fil masjidi yan tsofaffi suna ta girgiza kai yawma sawmikum yawma naharikum ran azminkum ran layyakum duk waɗannan baki ɗaya hayaniya ne wallahi in kai karatu zaka iya ganewa amma in ka zauna baka karatu baka ce wai kai baka ga meye bai inganta ba a ciki to ya zaka yi ka gani baka nike zaka je wurin shi sai a ciro karfe a jikin mashin ɗinka yana kyalli sai a ce wannan karfe ya mutu sai ya jawo wani tsoho a akwati duk jikin shi karsashi ne duniya ta gama da shi sai kuma ya ce wai shine mai lafiya kuma ana sa sai ka ji abin ya tashi da a ce da ido ake ganewa idan ka ya nuna maka wannan sabo ne yana kyalli a to ya aka yi sabo ya mutu akwai wani karfe jikin keken ɗinki yana ƙara mutuwa yana ƙara kyau faleti wanda ake cewa koshiya yana ƙara mutuwa yana ƙara kyalli yana ƙara mutuwa yana ƙara kyalli haka yake da za a ciro shi a saka shi a leda haka ce sabo ne in kai baka sani ba amma tela yana zuwa in ya gani sai ya ce wannan ya mutu to amma kai ba za ka ga mutuwar ba mun fahimci wannan da kyau ko to haka ilimi na musalil hadith kamar waɗanda ba su karatun larabci ba ne kala muhammadan in ka ce a ba daidai ba ne sai ce a to me bambancin kala muhammadin da kala muhammadan da bambanci mana a dawo harshen ka ai maka irin wannan damejin za ka yarda gida a ce mishi gidu na zo gidin Muhammad za ka yarda za ka ce a sai an ce gida wanda ba bahaushe ba idan ya buɗe baki ya ce dalladi sai kai mai dariya wai bai ce ɗan ba amma kai kake laraba wannan damejin kuma an ce ba haka ba ka ce ba ka ga illar ba to haka ilimi na musalil hadith dole sai mutane sun tashi sun kware akan shi in ba haka ba za a iya tace waɗannan abubuwan ba za ku zo kuna ta gaya mutane hadisai na ƙarya matasa kuma suna nan suna karatu kuma bayan ka yi ilimi na musalil hadith sai ka mallaki hadisai sai ka mallaki littafai na hadisai sai ka mallaki kutubu sitta ba sitta sihahi ba fa sitta sihahi ma da ake cewa kalmar jahilai ce sitta sihahi jahilai ne ke faɗinta malaman hadisi in suka ji ka ce sitta sihahi sai su rufa bakinsu ka buga kutubu sitta ake cewa sai ka mallaki sahihul bukhari sahih muslim as-sunan abi dauda sunan at-tirmidhi sa'annan ka mallaki an-nasa'i ibnu majah muwatta masanid gaba daya ana bukatar ka mallake su musnad na imam ahmad musnad na abdu ibn humaydi musnad na abu ya'la musnad na humaydi duk waɗannan tafai ka mallake su yadda yake da kata zaka binciko hadisi da isnadin shi gargar sai ka ji imam malik ya ce haddathani fulanu haddathani fulanu kana kallo yake ce wannan ya inganta ko wannan bai inganta ba sannan sai ka mallaki kutubur rijal akwai al-kamil fi rijal mujalladi 17 aka buga shi na Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi mazajan da suka ruwaito waɗannan duk waɗannan mazaje da kake jin ana haddasa nawa ne cikin waɗannan tafai guda 6 Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah guda shida duk baki ɗaya akwai tarihin su a ciki. Mutanen kirki ne ko ƴan banza, ina aka haife su, ina suka mutu, kabarin su na ina a yanzu, duk an bayyana. Sannan akwai littafai da aka ware akan mutane waɗanda suke masu rauni da waɗanda aka daina karɓan hadisi wurin su. Abu Afa'u al-Matrukin, Imam al-Bukhari yayi, Imam an-Nasa'i yayi, Imam ad-Darqutni yayi. Akwai littafi kuma wanda an ware shi kuma masu rauni kawai ake magana akan shi. Sai waɗanda aka tuhuma da cewa suna da rauni bai halatta a karɓi riwaya wurin su ba, amma malamai sun gano daga ƙarshe ya halatta, shine al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal na Ibn Adiy al-Jarjani da Mizan al-I'tidal fi Naqdir Rijal da al-Imam az-Zahabi da makamantan waɗannan littattafan. Sannan akwai littafan dake cuɗa mutanen kirki da mutanen banza, shine al-Jarh wa Ta'dil na Abdurrahman bin Abi Hatim al-Jarjani ar-Razi. Mun fahimci wannan ko? Duk sai ka je kai karatu ka mallaki irin waɗannan abubuwa. Idan ba haka ba, zaka zauna a cikin rayuwarka da sunan malanta, kana jawo hadisan ƙarya, kana bautar da mutane Allah da abin da yake ƙarya, ranar alkiyama kaje Allah ya tsaye maka da hujja mai ƙarfi baka da yadda zaka yi. Shi yasa ba dole ne sai kai malanta ban ka san baka cancanta baka zauna mana. Mun fahimci wannan ko? A to in ba tsiwa irin wannan ba, yaushe za a akwai wani wanda ya zo guri na wata shekara, yau shekara uku kenan, yace tunda yake bai taba koyan ilimi na musalal hadis ba, amma yana son da in ware mai lokaci in koya mai ilimin musalal hadis. Nace gaskiya babu lokaci, sai dai akwai aji da muka ware ana koyar da jama'a, ka zo ka shiga mana. A to ba shikenan ba, kafi su ne. Akwai wanda ya fika malanta a izala, in malanta izala kake fama da ita tunda aka fara izala da su ma aka fara, su ne ma suka kafata. Don yace mun lokacin duk sabon garin lokacin zaman ba dan izala, sai shi kwaya daya sai taho nan wurin su malam Ahmad Gelle su marigayi Allah ya ji danshi, yace zai taho wurin shi su yi taro. To amma yana nan a zauna ajin ana koya mishi. Nace kai ma ka shiga mana. A'a shi so yake a ware mishi nashi na musamman, ya waye gari shi malami ne ba a san da ya karatu ba. Ah to in ba haka ba, dan me zaka ji kunya ka zauna a koya maka? Imam Malik ba zama ya aka koya mishi ba? A shi kanshi Annabi ma duk a wuce ko ina a tafi wurin Annabi, Annabi ba zama ya aka koya mishi ba? Mun fahimci wannan da kyau ko? To sai aka samu matsala, sai yace a'a wai wannan yanzu shine yake zuwa ya dauki littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani al-allama al-muhaqqiq qawiy al-hujja shadid al-mu'araba, wai shi zai dauki littafin shi, wai yace zai wa Albani na kadi, wanda duk maitar da kake fama da ita a duniya an samu mayan mayu akan irin wannan maitar, ya buga ya kyale shi wallahi. Mun fahimci wannan ko? Kuna ga ya taba dukkan littafin da suke sune ummuhat a cikin musulunci, amma kowa yayi shiru, sai kai kana nan zauna wannan kai yana jan kasa zaka ce zaka yi wa Albani na kadi. Kuma da ake ce muku wai kada ku karanta littafin Ibn Taymiyyah da littafin Albani, dan me ku karanta mana ku ga abin da ke ciki? Bushara akan haka, akwai fassara littafin Sifatus Salati ta fito na Hausa wanda aka fassara, ka je ka siya ka ga abin da ke ciki mana. Ka je ka ga akwai littafi wanda tsakaninka da Allah zai kawo maka magana kai tsaye, ka maka dalili kamar wannan, kuma ya gaya maka littafi juz'i kaza, shafi na kaza, tabaa ta kaza, wanda malami kaza yi. Ka dauki littafin shi Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, muna nan muna karanta shi duran Asabar Lahadi Litinin Talata, kwanaki hudu muke karanta shi a mako tsakanin Magriba da Isha. Ka je ka dauki wannan littafi nashi ka gani, sai ya ce maka yana daga cikin sunna idan ka zo sanar da mutane cewa wani ya rasu za a yi mai sallar gawa, bayan ka sanar da su sai ka ce ku ce Allah ya ji kanshi, in suka ce Allah ya ji kanshi sai ka tafi sai ka ba su wuri. Haka ake sanar da gawa, haka muke a kasar sanar da mutuwa. To sai Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo haka, yace dalili na akan haka shine randa ainihin aka je aka kashe komandojin yakin Annabi sallallahu alaihi wasallama su uku da ya zauna yana ba da labari, sai yace wani ya rasu ku ce Allah ya ji kanshi, sai su ce Allah ya ji kanshi, yace dalilin shi kenan akan haka. Duk magana da ya kawo sai daure ta da hujja, sai yace duba littafi kaza juz'i na kaza shafi na kaza. Yau din nan zamu ci gaba da karatun littafin, zamu kasar na 20. To ku karanta mana, kuma ina kuka je kuka karatun littafin ilimi na musalal hadis, mutumin da yau shekarar shi 70 yana karatun ilimi na musalal hadis, shekara 70 ya ce tun yana shekara 13 ya fara yin karatun ilimi na musalal hadis, yau shekarar shi 83 a duniya. Zaka gwada kanka da shi? Shekarar shi 83 a duniya, ya ce tun yana dan shekara 13 ya fara koyan ilimi na musalal hadis, san da ya cika sa shekaru 20 sai ya dauko takhrijin da al-Hafiz al-Iraqi wa littafin Ihya Ulumuddin ya ainihin yi tartibin shi. Tun yana shekara 20 ya fara rubutun littafi, ma'ana shekarar shi 60 da nawa kenan, shekarar shi 63 yana rubutun littafi. Kai da ko jarida baka taba yin jawabi a ciki ba, zaka ce zaka mishi na kadi, ko jarida baka taba jawabi ba. An ga mutane sun yadda da jawabin ka, ko kuwa ya dauki sahih al-Bukhari, yayi mukhtasar na sahih al-Bukhari, ya ainihin wasu zuwa suna cewa wai ya ware hadisai ne masu rauni cikin sahihul bukhari ba ku zalta fan albani ba ku je ku karatu ba hadisai masu rauni ya ware ba mukarrarat na sahihul bukhari akwai hadisai da bukhari yakan yawan maimaitawa sai a shekh nasir din albani sai hada su wuri daya sai kawo da cikakkiyar riwaya sahihi muslim ya dauki ainihin sahihi muslim ya ainihin yi ta'liqi da tahqiqin shi mukhtasar din shi wanda al-hafiz al-munziri yayi sannan abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibnu maja ya dauka ya ware da ifan hadisan an bubbuga sahihan a cikin mujalladai biyu sahih sunan abi dauda sahih sunan tirmizi sahih sunan nasa'i sahih sunan ibnu maja sai kuma juz'i dai da'if sunan abi dauda da'if sunan tirmizi da'if sunan nasa'i da'if sunan ibnu maja muwatta yi aiki akan ta masani mudawwanatul kubra duk ya rubuta suna nan a ajiyar su ma ba a fara buga su ba tukun wanda yayi irin waɗannan ayyukan shine wai zaka miƙe wai kace zaka yi mishi naƙari to me ka karanta a tsaya ma ana kula kama ba kai da kanka lisanul qal dinka da lisanul hal ka buɗe bakinka kace baka taɓa karatun ilimi na musalil hadis ba shekara uku da suka wuce a kaddara koda daga lokacin ka fara ka isa kai karatun da zaka yi wa irin wannan naƙari wanda shi shekarar shi 70 yana yin a wannan karatu kuma ala ragami ansul haqidin ko kaki ko ka sayo ka bude littafi kana karatu sai kaji an ce wal hadithu sahihun sahahul albani ko baka so sai kaji an fada sai dai ka mutu sai kaji an ce wannan hadisi sahihi ne har ma albani ya sahaha shin aka fada haka shikenan sai fatiha sai addu'a a tashi an yi hatima kenan mun fahimci wannan da kyau shi yasa kina da nake wa matasa ko kaji wani ya miƙe yana surutu irin wannan karabu da shi bai yi karatu bane kuma me ake nufi kun ce a zo a yi karatu matasa sun tashi suna karatu kuma kun tashi kuna faɗa da matasa ma'ana a zo duk sanda kace a zo a yi karatu ya kamata kai ma ka ci gaba da yin karatun to munasaba da ka kawo wannan shine bayani da nake akan annazif annazif ma'ana jini da yake wucewa ya mace na faɗi yadda za a yi ko to sa'annan mai ciki kuma da ta haihu ita kuma in ta haihu ka'ida da annabi ya kawo yace jinin haihuwa bai wuce kwana 40 haka yazo a cikin hadisai sahihai duk waɗannan hadisai suna nan cikin Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sahihan hadisai ne kaje kuma ka dauki littafin fiqh sunna mujalladi na farko zai za ka cikakken bayani da littafin Subul Salah da littafin Nailul Awtar da littafin Fathul Bari da Umdatul Qari duk za ka samu bayani akan waɗannan al'amura da muka bayyana mun fahimci wannan da kyau ko matarka idan ta haihu jini yana zubar mata to ba za ta wuce kwana 40 ba daga haihuwar injinin nan ya wuce kwana 40 ya zama istihaba za mu zo mu faɗi yadda za a yi da shi insha Allah saboda haka idan irin wannan al'amari ya faru mace ta haihu jini ya zo mata ya yi kwana 7 ya ɗauke bayan wasu kwanaki ya sake zuwar mata ya sake ɗaukewa sai a kirga daga ranar haihuwarta za a kirga zuwa yau kwananta 40 kenan shi kenan wannan ainihin wato jini ya riga ainihin lokacin shi ya kare abinda zai biyo bayan kwana 40 din nan to jinin istihaba ne ba jini ne na haihuwa ba na nifasi ba za a ce waɗannan kwanaki da take ketarewa banda su ba za a yi lissafi da su ba duk in ka je kai bincike kai karatu akan matsaloli ko waɗannan irin ne za a samu gyara akai kuma mutum ya zo yana cewa mu ilimin bai kai nan ba kasala ce fa kwanciya kai ta bacci fa min al-mahdi ila al-lahdi da a ce ka tashi kana karatu za ka cewa abubuwa da dama ka samu gyara akan su kai kanka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko misali na biyu kar ku manta nace misali biyu zan buga dangane da sayyidina Umar na kana misalin diyya misali na biyu shine a zamanin sayyidina Umar ya miƙe yace daga yau duk matar da ta yi aure alhali tana cikin idda za a kwace wannan sadaki akai baitul mali kuma za a raba su babu aure tsakanin su har abada ana nan sai haka ta faru wata mace tana cikin idda sai wani ya neme ta da aure aka yi aure a idda aka je aka ci gaba da zama sai aka gano su sai aka kawo su gaban Umar ya kwace sadakin ya mayar baitul mali yace aure kuma tsakanin wannan mutum da wannan mace har abada babu shi sayyidina Ali yana gida bayan kwanaki biyu ko uku labari ya yadu ai ga hukuncin da sayyidina Umar ya sa sai sayyidina Ali ya zo ya gyara sayyidina Umar wannan mas'ala sai ya kai sadaki baitul mali tunda aka sadu da ita ta ci sadakin ta don haka aka kawo mata sadakin ta yace aure kuma za a iya gyarawa aure bai haranta tsakanin su ba har abada dama tana cikin jini na biyu ne misali akai wannan aure ko to yanzu sai a ce wannan miji ya rabu da ita dan fashi za a yi bata auren za a yi dama auren bai yiwu ba wai saki ba ya raba da ita, ta je ta cika sa waccan idda ta wancan tsohon miji, shine sai ta jini biyu kenan, tunda daga jini na biyu ne aka lalata shi, sai ta jini biyu ta karasa wa wancan miji, wancan idda ta shi kenan. Wannan kuma nata tunda abu ya faru ga kuskure ne, shi kuma sai ta istibra'i, sai ta jini daya, in ta jini daya sai a zo a sa sabon sadaki a kuma daura aure. Sayyidina Ali yace aure yayi har abada. Sayyidina Umar da yaji dadin wannan fatawa sai ce la abqana Allahu bi ardin lasta biha ya Abul Hasan, yace kada Allah ya zaunar da ni garin da baka a ciki ya kai baban Hasan. Sayyidina Umar ya jara wannan fatawa, to kada ku manta, Madina cibiyar ilimi ce, Madina cibiyar kasuwanci ce. Ran da Sayyidina Umar ya zo ya shelar wannan magana, ran nan wani ya iso garin, wani kuma ran nan ya bar garin, wannan fatawa shine sai ta taho mana nan yammacin duniya. Haka waccan fatawa ita ta taho mana nan, sai a ce ya aure, ya aure ta idda har abada babu aure. To wani tunanin irin wannan fatawa sai su kangare, sai su ce bari ma su ci gaba da zama haka, a'a kun ji yadda za a gyara. Sayyidina Umar da ya wannan hukunci ya gyara. Imam Malik ya ruwaito wannan magana tana nan a cikin Muwatta, al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito ta a cikin ainihin As-Sunan al-Kubra, haka kuma wannan magana tana nan a cikin Ahkam al-Qur'an na Ibn al-Arabi, tana nan a na Abu Bakar al-Jassas.